Ya Allah, ya Allah, na roka. Allah, ni kai ne na roka baro ki ka to to maiwa. Ku zama ha tambaya ni ke da. Ku zama ha tambaya ni ke da.
Ku kare wannan yanci na ma'aikata da bukati wani irin tsari ne kamar na mage da tsira. In ka dau buɗaɗɗiyar fassara ta kwadago sai ka ga cewa me sai da albasa ma dan kwadago ne. Me tattasai dan kwadago ne. Gertai dan kwadago ne.
Gaskiya kusan za a ce mu dai a bangaren mu na mata mun kwashi kashi.
Jama'a assalamu alaikum barkamu da asuba. Ni Grace Abdul ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Bayan janye yajin aikin da kungiyar kwadago ta Najeriya ta ki kwana guda da fara yajin aikin gama gari da nufin neman gwamnati ta biya ma'aikata albashi mai tsoka bisa la'akari da tsadar rayuwa da ake fuskanta a kasar, shugaba Bola Ahmed Tinubu ya ba ministan kuɗi wa'adin sa'o'i 48 ya fitar da tsarin biyan albashi. Duk da yake ba wannan ne karan farko da kungiyar kwadago ta shiga yajin aiki ko janyewa cikin kwanaki kalilan ba. Wannan yajin aikin ya dauki hankalin al'umma a cike da wajen Najeriya. Ta haka, shirin domin iyali ya hada kan masu ruwa da tsaki domin nazarin tasirin yajin aikin ga rayuwar iyali ta yau da kullum. Ga jagoran tattaunawar Mahmud Ibrahim Kori.
Muna tare da Comrade Ibrahim Mahmud, tsohon mataimakin shugaban kungiyar ma'aikatan lafiya ta Najeriya, kuma ya gwagwarmaya a matakai daban-daban sun yi aiki da kungiyar ta NLC da TUC a zamaninsu. Muna tare kuma da Comrade Amai Zumala ne Hashu Aibu Ungwagwani, zai wakilci magidanta ne na Najeriya a wannan zaure a yau. Kan yadda suke fafutukar yadda ake samar wa iyalai abin kaiwa bakin salati, in ji Hausawa. Sannan muna tare da lauyan nan Amina Umar Hussein, wadda ita uwar gida ce, kuma yanayin aikinta ya sa takan yi mu'amalanci yadda rayuwar magidanta take da kuma iyali ta karkashin kungiyar ta lauyoyi mata ta Najeriya. Kamar zan fara da kai, me yasa ne kungiyar kwadago ta ci ta siya yajin aiki? Al'amura su gurgunce, rayuwar ɗan ƙasa ta shiga wani garari, amma kuma hakan ana cewa shi ɗan ƙasa ɗin ake nemo wa ƴanci.
Su kungiyar kwadago duk inda suke dama buƙatun ma'aikata suke karewa. Wannan karɓar ko ku kare wannan ƴanci na ma'aikata da buƙatunsu dole wani irin tsari ne kamar na mage da tsira. Gwamnati kullum so take ta shaƙe wuyan ma'aikata, shi kuma ma'aikaci so ike a bashi daidaito na abin da ike na aikinsa. To wannan shi ne makasudin rikici. Kuma kullum gwamnati in ka zo kana neman haƙƙinka, particularly irin wannan na neman ƴancin daɗin albashi ko sassauta wani abu, ba yadda za a yi gwamnati a lokaci guda ta ce gashi.
Yanzu kana maganar ma'aikata, amma wani lokacin sai mu ji kuna tsallakawa, kuna cewa ai hatta ƴan ƙasar ma neman mu sake
ai ma'aikaci yadda ka gan shi gabaɗayan abin da yake da shi kasuwa yake zuwa. Idan ya zo kasuwa ko ai ya zo wajen jama'a, ma'aikaci ko ba shi da ko kobo a bankinsa, in ka ba shi albashinsa yanzu kasuwa zai je kai shi ya ba mai shinkafa, dama ya ci ba shi, ya ba mai ruwa, ya ba mai sabulu, ya ba mai mangyada, haka kuɗin ma'aikaci yake.
Don haka gwagwarmayar kai tsaye za a iya cewa ta shafi
ai ta shafi kowa. Shi yasa sai ka ji waɗansu waɗanda aka ba su mummunar fahimta, sai a ce ai ma'aikaci sun su nawa ne a Najeriya. Gwamnati ai ba za ta iya tafiya ba sai da su.
Malami Hashu Aibu Ungwagwo, ga shi Comrade na cewa gwagwarmayar nan da sunan ma'aikata ne, amma abin da ya sa ku ɗan ƙasa kuke shigowa waɗanda ba ma'aikata ba saboda tasirin yadda shi ma'aikaci yake sarrafa abin da ake bashi a matsayin albashi. Irin waɗannan yajajen aiki tunda da sunanku ake yi, wani irin tasiri suke musamman mu ɗauki wannan aka baya-bayan nan? Dole tana ƙasa tana dabo cewa an dakatar za a ci gaba da tattaunawa na tsawon kwanaki biyar kana daga bisani, kuma in an cimma matsaya shi kenan, ko ba a cimma matsaya ba wataƙila za a tsora ne daga inda aka tsaya wani irin tasiri yake ko a wurin ku magidanta musamman waɗanda ba ma'aikata din ba misali in ka dau buɗaɗɗiyar fassara ta kwadugo sai ka ga cewa me sai da albasa ma dan kwadugo ne me tattasai dan kwadugo ne jarkai dan kwadugo ne so kowa da kowa wanda yake iya sarrafa wani abu ya siya ya siyar ko ya aikata da wani abu dan kwadugo ne saboda haka in ka dauka a takaicen takaicewa kusan duk mutanen kasar ne yan kwadugo ne saboda haka suna da ruwa da tsaki akan abin da shafi harkar kwadugo so wannan cewar yan kwadugo su kadai ni ban taba yadda da wannan ba daman wannan zancin cewar yan kwadugo su kadan ne wannan magana ce kawai ta molanka da mutane suke cewar abin nan kuma da kuma maganganu saboda abin da ake kira deficiency in governance da su shugabanni suke amfani da ita domin su sa guba a cikin zakatun al'umma sai dai kawai ya danganta ga irin tasiri da irin kuma hanyoyin da su kansu yan kwadugo suke bi wajen aiwatar da al'amuransu na ake samun matsala da mutane suka kasa fahimtar tsakanin kwadugo mai ake kira organized labor da kuma su kansu a sauran al'umma da suke tunanin cewa ba albashi yake ba su ba amma sau tari da duk canje-canjen da aka yi a duniya duk canjin da aka yi a duniya duk juyin juyin halin da aka yi a duniya yan kwadugo ne suka haifar da shi suka samar da canji in ka ga ƙasa ta samu canji daga kwadugo daga ƙungiyoyin kwadugo waɗanda suka yarda da cewa za su ba da rayukansu saboda wannan ƙasar da wannan al'umma
to amma wani tasiri misali idan za mu tafi kai tsaye yajin aikin yan kwadago na NLC TC ya yi misali ga rayuwar iyalai kai tsaye musamman tun da dama abin ya zo a wata gaba da su ɗan ƙasa ɗin dama sun gaji da tsadar rayuwa matsaloli ko ta kona
watan kamar da nake faɗa ma ne ni wane Najeriya abin da ya sa tasirin baya zama mai amfani ga al'ummar ƙasa saboda ni wane ko matsaloli na rashawa da hanci da kuma abubuwa matsaloli namu ɗabi'u na al'ummar ƙasar nan wanda yake daidai ko irin tsari ne to domin ya kamata a ce ya ji ajin aikin nan da aka yi an ga tasirin sa wajen ci gaban wasu abubuwa a ƙasar nan shikenan na biyu ita kanta ƙungiyar kwadugo ba ta yin wasu abubuwa lokacin da ya dace a yi su da kuma akan abubuwan da ya dace a yi su wannan shine kawai yake jawo matsala sannan lokacin da suka yi ba sa tsayawa tsayin daka mutakar gaske tabbatar da cewa abubuwan nan da aka tawo da su sai an kai ga cika nan za a tsaya misali sai an kai ga magariyar tikewa da an zo dan kankanin wani abu yanzu kamar wannan shiri ne tun da aka yi jin wannan yajin aiki
shi janyewa ce zama shi nisa ko kuma shi kansa shiga ma yajin aiki
an shiga yajin aiki daidai ne janyewa ce shi nisa
saboda da ya zama shi
to me amfani nisa in sun tabbatar da cewa za su janye saboda a yi negotiation me yasa suka janye me yasa suka janye ai tun farko an national assembly ta kira su wannan ta kira su ta ce a zo a zauna a janye a kalli kaza 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 suka ce a sun yajin aiki to me amfanin yajin aikin da aka fara saboda yajin aikin nan ya fara tasiri tasiri is shows that NLC da TUC ne suka fara shi kashi gari asu suka join din su tafiya ƙungiyoyi sun fara join din su da an je ba ma ma maganar albashi za a yi ba ba ma maganar kuɗin lantarki za a yi ba a'a maganar ita kanta tsadar rayuwar da kuma ƙasar nan suke ciki can check da an ci gaba wallahi sai ya haifar da wannan ba a taɓa yin yajin aiki a ƙasar nan da aka ci yau tun da suka fara a ɗan wannan period ɗin wannan shekarun ba a taɓa lokacin da aka ce an soke da national grid ba amma wannan karan
ba ya iya sama da lantarki
lantarki sai da zama ba wuta a kasar nan kuma da an ci gaba abubuwa da yawa gaskiya su
to comrade kafin ka kama tunda muna magana tasiri ne ciwo ne akan ciwo su mata dama su ne yawanci abin yake koma kansu duk abin da ya faru ko da zaka ga ya shafe su ko kai tsaye ta fuskar sarrafa abincin da za a kawo ko wani abu mai kama da haka ko kuma ma a kan ƴaƴansu da sauransu bari su amina wai wannan yajin aikin musamman wannan da ma wata ƙila wanda suka gabace shi wani irin tasiri yake a gidan iyali
gaskiya kusan za a ce mu dai a ɓangaren mu na mata mun kwashi kashi domin ana kukan targaɗe ne karaya ta zo so mun ka san idan aka je aka dawo duk ni dai ka a ce na yi son kai wahala a kanmu mata take domin mu ake bari a gida da yara ya isa bai isa ba yaran nan sai sun ci sai sun sha sai sun kwanta sai an musu wanki to irin waɗannan abubuwan a cikin gidan iyali shine abin da yake hana mace sukuni sai aka wayi gari aka ce an tafi yajin aiki
kash barista ta kwaso bayani kan tasirin yajin aikin tsakanin iyali sai dai lokaci yayi halin nasa sabili da haka tilas mu jabirki nan sai mako mai zuwa mu dora inda muka tsaya bisa la'akari da ci gaban da aka samu a cikin wannan makon muna godiya ta musamman ga bakin namu comrade Ibrahim Mahmud tsohon shugaban kungiyar ma'aikatan jinya na ƙasa a Najeriya da magidanci Malam Yahaya Shaibu Ungugu da kuma uwar gida kuma yar fafatika barista Amina Umar da jagoran tattauna Mahmud Ibrahim Kwari sai kuma Dadi Balawe da ya daidaita sautin shi a madadin su duka alheri ke muku fata alheri
kai mata sune duniya sune dadin duniya mata sune duniya sune sarakan duniya komi dan komi ashe